الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن درسنا حنسين شرح دمك قباتر ومقتصر شعب الإيمان حديثي بأك تشيرو دقى الجامع لشعب الإيمان لتافع الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ما يو زام فارا قباتا دا شرحي أكان ريش إيماني نتلاتين دا أكو زام قباتا دا شرحي نفركو أكان ريش إيماني نتلاتين دا أكو شافينا ستن دا إن شاء الله ونن درسون ينا دا كده بياني أكان كرغا نئمومين الله كرغا نئمومين الله سبحانه وتعالى يتي الثالث والثلاثون من شعب الإيمان ديشن إيماني نتلاتن دا أكو شيني تعديد نعم الله musulmi yayi kokarin kirga ni'imomin da Allah madaukake ya masa wannan yana daga cikin rassan imani kai kokarin kirga ni'imomin da Allah ya maka wa ma yajibu min shukriha da kuma dalilai da suke nuna cewa godiya game da waɗannan ni'imomi wajibi ne a kanka idan baka kirga ni'imomin ba za ka iya godiya ga Allah a kansu ba ya kawo dalilai waɗanda suke nuna cewa kirga ni'imomin Allah yana daga cikin rassan imani domin yana ƙarƙashin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dalili na farko shine ayar ƙarshe da ta zo a suratul isra ita ce aya ta 111 wannan aya ita ce ta ƙarshe a suratul isra الله سبحانه وتعالى يتي لقوله تعالى سبحانه وتعالى الله مدوكي وقل الحمد لله يا دتي آير بكاو تهرق الشنطبا سبحانه دا مالتاهم بيسان شئي جرما الله مدوكي يتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله كما كتشي قدياتا تبتغى الله كاغى الله إنا أمرني غى النبي صلى الله عليه وسلم يأي قديا gare shi ul alhamdulillah wallazi lam yattakhidh waladan, Allah wanda bai riki da ba, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, Allah wanda babu wani mai tarayya da shi a cikin mulkin sa, Allah ba shi da tarayya da komai ta wajen gudanar da mulkin shi, wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, kuma Allah ba yi da majibinci ta dalilin gazawa. Wato Allah yana da waliyyai, Allah yana da waliyyai, Allah ka sa muna cikin su. Amma waliyin da Allah ba yi da shi shine min adh-dhulli, wato majibinci ta dalilin kaskanci, ta dalilin gazawa. Idan ka gaza sai wani ya taimaka maka, to Allah ba shi da wannan. Wato idan ma aka ce akwai mai jibintar Allah, to ba wai don yana taimakon Allah ba ne, ba wai don Allah ya kasa wani abu saboda haka shi zai mar ba. Shi yasa aka ce waliyyun minaz-zulli, wato a dalilin kaskanci, saboda Allah ya kasa yin wani abu sai wani ya taimaka mishi. Allah ba yi da wannan. Idan ma ka ji akwai waɗanda suke ma Allah ayyuka kamar mala'iku, ba wai taimakon Allah suke ba, suna bautan Allah ne, ibada ce suke ga Allah, da su da babu wannan abin zai tabbata. Saboda ka babu wanda ke wa Allah aiki saboda Allah ya kasa. Don haka idan Allah ya turo annabawa, kar ka ɗauka don babu annabawa Allah ba zai cimma buƙatarsa ba. Annabawa da manzanni ibada suke ma Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka in Allah ya yi nufin ya shiryar da mutane, babu malami, ba mai wa'azi, babu annabi, Allah zai iya. Shi yasa ya ce wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zulli, waliyyun minaz-zulli, amma Allah yana da waliyyi, saboda ya tabbatar mana cikin Al-Qur'ani yana da awliya, al-awliya'u, waliyansa. To amma waliyyin da Allah ba yi da shi shine mai taimakonsa a dalilin kaskanci. Sai Allah ya ce wa kabbirhu takbira, ka girmama Allah makuran girmamawa. Wannan aya ce ta ƙarshen suratul Isra, kuma duk umarnin nan Allah yana yin su ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ya nuna maka waɗannan maganganu, kalmomi da suka zo a wannan aya ta ƙarshe suna ɗauke da bayani muhimmin gaske. Ibn Kathir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya ce wa qad ja'a fi hadithin, akwai hadisi da aka samu, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wai annabi sallallahu alaihi wasallam sammaha, ya kira ita wannan aya ta ƙarshen suratul Isra'i da suna ayatul izzi, ayatul izzi, aya ta buwaya, wato ayat da take nuna buwayar Allah. Idan aka ce buwaya, Allah ya gagari komi, ba abin da ya fi ƙarfinsa, babu abin da ya gagari Allah. Wannan ita ce ayar buwaya, saboda ita ce ayar da take tabbatar maka Allah ba shi da buƙatar komai, ko babu mai taimakon shi. In ka dubi yadda ayar ta zo, lam yattakhidh waladan, lam yakul lahu sharikun fil mulki, lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli, saboda ka babu wani mai taimakon Allah cikin al'amuransa. To shi ne Ibn Kathir ya ce wa fi ba'd al-asar, akwai labarai da aka samu game da ita wannan aya, annaha ma quri'at fi baitin fi laylatin, babu gidan da za a karanta wannan aya da daddare, fa yusibahu saraqun aw afatun, sata ya auku a wannan gidan ko kuma wata musiba. Ibn Kathir ya ce akwai labarai da aka samu game da wannan, amma sai ya yi shiru. Wato duk labaran da suke zuwa suna da rauni, amma dai yana nuna maka ayar tana da muhimmanci ƙwarai. Sai ya kawo hadisin al-Imam Abu Ya'la, hadisin al-Imam Abu Ya'la, ina musnad al-Imam Abu Ya'la, hadisin 6671, hadisin Abu Huraira. Hadisin Abu Huraira yake cewa da kaltu ana wa Rasulullah, akwai ranar da ni da manzon Allah ya zamanto mun shigo, wa yaduhu fi yadi, hannunsa yana cikin hannuna, wato annabi yana riƙe da hannunsa, fa ata ala rajulin rassil hay'a, sai gashi annabi ya iso ga wani mutum yanayinsa babu kyau, wato kamar yana cikin tsummo kara, akwai alamar talauciya mai tsanani, shine rassul hay'a. Fa kala sai annabi ya ce, abu fulan, baban wani, ma balaga bi kama ara, me yasa har ka kai ga halin da nake gani, ya aka yi ka kai ga wannan hali, wato na lalacewa da wahala. Kala sai ya ce, as-saqam wa dhurr, na kamu da cuta, sannan kuma na samu wato damuwa ta rayuwa wanda ya shafi talauci da sauransu, ya Rasulullah. Sai annabi ya ce, a'a, ala u'allimuka kalimatin, ko dai in koya maka wasu kalmomi ne, yuzhibu Allahu anka as-saqama wa dhurra, Allah zai kawar maka da wannan cuta, kuma Allah zai kawar maka da duk wata damuwa da take tare da kai. Kala sai mutum ya ce, la, ba na so. Ya ce ma annabi, ba na so. Ma ya surru ni biha, ya ce wannan wahala da nake ciki na talauci da cututtuka, ya ce babu abin da zai za a ban wanda ya fi min daɗinsa. Anni shahadtu ma'aka Badran wa Uhudan, ko da a ce za a ban damar in halarci yakin Badar ko Uhudu da kai, wannan hali da nake ciki na fi jin daɗinsa a kai shi. Haka kenan, wato don babu wata ni'ima ga sahabbai da ta wuce halartar yakin Badar. Tunda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya ce, duk wanda ya halarci yakin Badar ya yi abin da ya ga dama, saboda Allah ya gafarta mishi ɗan aljanna. To kaga mutum yake cewa, ko da damar halartar yakin Badar da yakin Uhudu, wallahi ban fi son su a kan wannan halin da na shiga ba, halin rashin lafiya da jinya. Shine Abu Huraira yake, fa dhahika Rasulullah, sai manzon Allah ya fashe da dariya, sai ya ce, wa hal yudriku ahlu Badarin wa ahlu Uhudin ma yudriku al-faqiru al-qani'u, wato sai annabi ya tabbatar da abin da mutum ya faɗa, ya ce ai ko da mutum ya halarci yakin Badar ko Uhudu, ai ba zai cimma falalar da talaka mai gamsuwa da hukuncin Allah ya cin masa ba. Idan mutum ya samu talauci ya kuma gamsu, Allah bai cuce shi ba. Mutum ya shiga wata damuwa ta rayuwa, ya gamsu da cewar wannan ba zalimci ba ne, to ko da wanda ya halarci yakin Badar da Uhudu ne, ba za su cin masa martaba ba. Sai Abu Huraira ya ce, to faƙuntu, ni kuma sai na ce, iyaya ya Rasulullah, fa'allimni, tunda wannan mutumin da ya ce bai buƙatar waɗannan kalmomi, to ni dai ina buƙata ya Rasulullah. Kaga shi ba ya buƙatar irin wancan tauhidin. Sai manzon Allah ya ce, qul ya Abu Huraira, abinda za ka faɗa, ka ce, tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamutu, na dogara ga Allah rayayye wanda baya mutuwa. Idan aka ce alhayyu, ana nufin rayayye. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, wato sai annabi ya karanta mar wannan aya ta ƙarshen suratul Isra'i. To shi ne Abu Huraira ce, fa ata alayya rasulullah, ana nan wata rana sai ga annabi ya zo ya same ni, wa kad hasunat hali, manzon Allah ya ga ina cikin wani hali mai kyau, kaga an samu sauƙin rayuwa kenan. Sai manzon Allah ya ce, mahyam, ce kai, madalla, ya aka yi haka? To annabi yana cewa, cak, Abu Huraira, an canza. Sai ya ce, ya Rasulullah, ba ka koya min kalmomi ba? Lam azal aqulul kalimati, ai ban gushe ba, waɗannan kalmomi ina karanta su, allati allamtanihinna, waɗanda ka koya min. Wannan hadisin Ibn Kathir ya kawo shi a ƙarshen suratul Isra'i, sai ya ce isnaduhu da'if, isnadin hadisinsa yana da rauni. Ya ce baya ga cewar yana da rauni, wa fi matnihi nukara, sannan matanin hadisin ma akwai abin da ya saba ma daidai, saboda ba a kamanta wata falala da falalar da waɗanda suka halarci yakin Badar suka samu. To kaga hadisin, ko da wannan kaɗai ya nuna cewa bai inganta ba. To فما أقول ما لمن دوس كمان مثال الإمام الحاكم ده كاوشي ينا المستدرك حديث ندوب ده اللي تقوى ده 70 وكما الإمام الحاكم ينا دا جاجا وان إنجان تهديسي وانا دليل يسا كدا أقول ما لمن دوس كي تأيكي ده شي ما حديث ده إنجان تبا ينا سلسلة الضعيفة حديث ينا دوب ده دريب ده 40 ده بقى سيدي akwai abin da ya inganta kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda ya dace da abin da mutumin can ya aikata shi yasa Ibn Kathir ya kawo shi a ƙarshen tafsirin ba dan ya karantar da mu abin da ya faru ba dan ya karantar da mu dan adam ya kasance mai duba ni'imar da Allah ya maka ka riƙa duba ni'imar da Allah ya maka ka ringa kirga ni'ima ai misali idan ka dauki wannan labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan koya maka wasu kalmomi da zakai Allah zai raba yace a'a halin da yake ciki ya fi da jin dadin sa fiye da komai me yasa saboda ya gamsu da hukuncin Allah ya gamsu da hukuncin Allah to daidai wannan gaba babu shakka haka ne domin hadisin Abu Hurairah wanda ya inganta yana sahihul bukhari yanda hadisin yazo a sahihul bukhari Abu Hurairah yace idza nazara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal khalqi idan dayan ku ya ga wani wanda Allah ya fifita shi a kansa ta wajen halitta ko ta wajen dukiya wato in ka ga wani wanda Allah ya sa ya fika tunda dan adam zai ga wanda ya fi shi zaka ga wanda ya fika kyau na halitta zaka ga wanda ya fika mukami zaka ga wanda ya fika dukiya wata ni'ima ta duniya to annabi yace idan har wani daga cikin ku ya gani to sai yace falyanzur ila man huwa asfala minhu sai kuma ka duba wa yake kasa da kai wato duk sa'ilin da kaga wanda ya fika to kar ka sa wannan a tunaninka ka waiga tukun ka duba kai kuma wa kafi haka manzo Allah ya faɗa ka duba ka ga wa kafi hadisin musamman al-Imam Bukhari ya masa babi wanda ya dace da ma'anar shi babu li yanzur ila man huwa asfal minhu wa la yanzur ila man huwa fawqahu ka rika duba na ƙasa kar ka rika duba na sama amma duba na sama din ba ganin daman ka bane shi yasa annabi ya ce idan ka gani dan ka'ida ne sai ka ga wanda ya fika a rayuwa dole sai ka ga wanda ya fika ta komai abinda duk ka sani wata ni'ima ta duniyan nan sai kaga wanda ya fika mulki ne dukiya ne kyau ne ilimi ne to da zaran ka dube shi annabi ya ce sai ka dubi kuma kai wa kafi kaga idan aka ce ka dubi kai wa kafi me zaka yi kenan kirga ni'imomin da kai Allah ya maka kaga zaka kirga ni'imomin da Allah ya maka kenan saboda idan ka dubi wanda ya fika sai ka rena ni'imar da Allah ya masa amma ka dubi wanda ka fi to za ka fara kirgani kuma Allah ya min kaza ya min kaza ya min kaza to daga nan sai ka yi ma Allah godiya wannan shine hadisin 6125 kuma al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin don haka shi wannan hadisin muttafaqun alai yana babu unduru ila man asfala minkum hadisina 2963 to wannan riwayar ita ce aka fi yawan karantawa wanda annabi yake cewa unzuru ila man asfala minkum ku rika duba wanda yake kasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku daina duba wanda yake sama da ku to a wannan riwaya sai annabi ya bayyana hikimar haka annabi ya ce in za ka duba ne kaga wannan riwaya ta al-Imam Muslim in kai za ka duba ni'imar da Allah ya maka to ka daina duba wanda ya fika ka rika duba wanda ka fi yasa annabi yace unzuru ila man asfala minkum amma riwaya ta al-Imam Bukhari idza nazara ahadukum wannan idan tunanin yazo maka ko ka gani annabi yace dalilin da yasa yayi mana wannan umarni fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum wannan shine mafi dacewa domin zai hana ku rena ni'imar da Allah yayi muku Ibn Jarir al-Tabari babban malamin tafsiri yace wannan hadisin na Abu Huraira jami'un li anwa'in min alkhairi ya tattaro nau'ukan alkhairi masu yawa lianna al-insana idza ra'a man fuddila alayhi fi dunya saboda kai dan adam idan kaga wanda yafika a nan duniya talabat nafsuhu misal zalika sai ka ji ranka yana son kai ma ka cimma wannan wannan haka dabi'a duniya take idan kaga wanda yafika a mulki kaga wanda yafika ta dukiya sai ka rika tunanin ina ma in cimma wannan matsayi wastazkara ma indahu min ni'matillah da zaran ka fara sha'awar matsayinsa ka rena naka wanda Allah ya baka ka'ida ne za ka rena wanda Allah ya baka wa harasa alal ibdiyadi saboda ka daga lokacin kwadayin ƙari ya shiga ranka liyalhaqa bidhalika aw yuqaribahu saboda me ka cimma wannan mutumin kai koda baka kai shi ba ka dai kusa inji al-imamu tabari sai ce hadha huwa al-mawjudu fi galibin nas wannan ita ce dabi'ar mafi yawan mutane babu makawa kuma gaskiya ne Allah ka tsare mu wannan ita ce dabi'ar mafi yawan mutane in kaga wanda yake ka tunaninka ya za a yi in cimmar ko ya za a yi aqalla ma dai in kusa to amma idza nazara fi umuri dunya in dai abu ya shahi duniya ya zama kana duba ila man huwa dunahu fiha kana duba wanda kafi zaharat lahu ni'matullahi ta'ala to a lokacin ne zaka gane akwai ni'imomin Allah gare ka amma duk sa'ilin da kake duba wanda ya fika ba za ka gane ni'imar Allah ba kuma gaskiya ne ai shi yasa wancan mutumin da annabi ya ce an koya maka addu'a ya ce a'a wannan ni'imar ta fi mun komi saboda ya dubi ni'imar da Allah ya mai sai ga ma ai shi ba yana ma wata damuwa ba shi ma da wata damuwa ƙarshenta idan annabi ya bashi wannan addu'a yayi ba mamaki ma ta zama dalilin halakarsa amma wannan damuwar na talauci da rashin lafiya ya sa yayi tunani akwai ni'imomin da Allah ya mai wanda ya fi wani to kaga kenan wannan halin ya ƙara mai tauhidi wannan halin ya ƙara masa tauhidi yace to dan haka duk sa'ilin da kake duba wanda kafi to zaka iya gane ni'imar Allah fashakaraha sannan ma ka iya godiyan ka san matakin farko shine ka gane ni'imar idan baka gane ni'imar ba za ma ka je mataki na biyu shine na godiya ba domin idan baka gane ni'imar ba shedan ya riga ya dora maka linzami idan kai iya kokarin ka cimma wannan misali in ta dukiya ne kai iya kokari dukiyar ta kare bata kai nashi ba koko mukami kai kokarin ka kai matsayin nashi baka kai ba ne zai faru sai ka fara tunanin barin kashe shi kaga halaka ta zo don haka sai ka gane ni'imar da Allah ya maka sannan ma zaka iya godiya kuma abinda yake hana mu godiyan saboda muna hangen abinda Allah bai ba mu ba ba ma duba wanda Allah ya ba mu inda muna duba abinda Allah ya ba mu tawaba nan take mutum zai yi tawali'u wa fa'ala fihi alkhaira zaka ga idan ma talauci kake wannan talaucin bai hana ka alkhairi saboda kana ganin Allah ya maka wani abin da dalilin sa zaka samu aljanna wannan bayanin duka yana sharhu sahihi muslim sharhi wannan hadisi na Abu Huraira yana juz'i na 17 shafin 97 shi ma Ibn Hajar a Fathul Bari ya tabbatar da ilimin da yake karkashin wannan hadisi yana mujalla na 11 shafin 329 hadha alhadisu jami'un lima ma'ani alkhair wannan hadisi ya tattaro duk wata ma'anan alkhairi li anna almar'a la yakunu bi halin tata'allaqu bid din min ibadati rabbih mujtahidan fiha ibnu hajar yace don kuwa dan ya dauko sharhin wasu magabatansa wannan da suka yi sharhin sahihul bukhari yace abinda malamai suka ce idan ma ta sashin addini ne ka dawo ga ibada la takunu bi halin tata'allaqu bid din min ibadati rabbika mujtahidan duk iya kokarinka ta wajen bautan Allah yace illa wajada man huwa fawqahu wallahi a duniya sai ka samu wanda ya fi ka kama dawo gefen addini duk inda ka kai ga bautar Allah akwai wanda yake ka fa mata talabat nafsuhu al-luhuqa bihi duk sa'ilin da mutum yake ta kokarin sai ya riski wannan istasgara halahu sai rika rena nashi halin fa yakunu abadan to amma ta gefan ibada haka ake so ya kamata mu gane ta gefan duniya akasi ne ta gefan duniya ake cewa ka duba na ƙasa ta gefan lahira fa dubi na sama saboda haka idan kaga wanda yafi kai yawan sallah dage ka dage kuma har abada ba za ka kai shi din ba amma abinda Ibn Hajar yake malamai suka ce dagewarka za ta saka cimma wani halin da in ba dan wannan kyashin ba da baka kusanci Allah ba fa yakunu abadan fi ziyadati tuqarribuhu min rabbihi saboda ka kullun kana dada ƙara kusantar Allah saboda wannan yana salloli ko yana karanta alqur'ani a kwana bakwai ni ma sai nayi saboda ka dage ana yi a kwana 10 ina laifi inda baka sa wannan kyashin ba da baka yi hakan ba wala yakunu ala halin fi khasisatin min ad-dunya sai Ibn Hajar yace to wannan gefan addini kenan idan kuma ka dawo gefan duniya duk wani halin da kake ciki mafi kaskanci illa wajada min ahliha man huwa ahsan minhu halan duk wahalar da kake sha akwai wanda ya fi ka duk dadin da kake ji akwai wanda ya fi ka fa idza tafakkara fi zalika saboda ka in kai tunani alima anna ni'matallah wasalat ilayhi duna kaseerin mimma fuddila alayhi bi zalik da zaka rika duba na ƙasa da kai ta gefan duniya to zaka ga ni'imomin da Allah ya maka waɗanda dubun dubata ba su samu irin shi ba mutane da yawa ba su samu ba idza tafakkara fi zalika amma sai mutum yayi tunani to idan ko kana haka wasalat ilayhi duna kaseer mimman fuddila ilayhi bi zalik min ghairi an amrin awjabahu fayulzimu nafsahu shukura da zaran kana tunanin waɗanda kai kafi to wannan tunanin shi zai tilasta ka rika cewa kai Allah na gode kai ne kake da ido ɗaya sai ga makaho a gabanka ai babu shakka kana cikin wata ni'ima ko kai naka idan ma ɗaya ne wancan ko bai da kuda gabbiyun gaba ɗaya ya rasa su to haka ne hatta shi makahon kuma akwai dubun dubata waɗanda ya fi su domin akwai mutumin da yana ji yana gani amma bai iya motsi yana kwance ya fi shekara bai da lafiya kai ko idan kawai ka rasa amma kana walwala ko ina to don haka malamai suka ce wannan tunanin shi ke tilasta ma ɗan adam ya yi ma Allah godiya wato matakin farko shi ne ƙirga ni'iman Allah wannan ƙirga ni'iman shi yake kai ka ga mataki na biyu iya gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu iya shi ne sai kawo misali Ibn Hajar kenan wannan duk bayanin yana Fathul Bari ya kawo misali da hadisin Abdullah ibn Amr ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khaslatani akwai halaye biyu man kana tafihi duk mutumin da aka samu halayen nan a tare da shi katabahu Allah Allah zai rubuta a wurinsa wannan mutumin ya cimma abu biyu shakiran sabiran kasan matsayi biyun nan gaba ɗaya su ne jarabawan duniya gode ma ni'imar Allah haƙuri da jarabawar Allah wannan abu biyu su ne gaba ɗaya rayuwar duniya idan aka same ka da halaye biyun nan to a wurin Allah za a rubuta ka ci jarabawan duniya gaba ɗaya domin idan aka ce gode ma ni'imar Allah jarabawan masu hali kenan jarabawan waɗanda Allah ya sauwaƙe musu rayuwa in ma ta dukiya ko ta lafiya idan Allah ya baka jarabawarka ita ce kayi godiya idan kuma idan musiba ce ta same ka fa jarabawarka rashin lafiya talauci me jarabawar me ake so wurinka haƙuri kaga kenan haƙuri gefan wanda ya samu ibtila'i sannan wanda ko Allah ya wadata shi jarabawarsa ita ce godiya to sai zama an rubuta abubuwan nan gaba ɗaya ka ci sai annabi ya ce na ɗaya wato wanda yake cin jarabawan shine mutumin da ya hada abu biyu sai annabi ya ce man nazara fi dunyahu, idan duniya ce sai ka rika dubawa ila man huwa dunahu, wanda ya kasa ka, kuma duk sa'ilin da ka duba ka ga wanda ya kasa ka, fahamidallahi ala ma faddalahu bihi alai, sai ka ce alhamdulillah da ka fifita ni akan wani. Duk sa'ilin da ka dubi wanda ka fi, sai ka yi ma Allah godiya, ba wai ka yi tunanin kawai ka yi shiru ba. Abinda ake so da kai, duk sa'ilin da ka gane ni'imar Allah nan take, ka yi ma Allah godiya. Kana iya faɗa da harshe, kana iya faɗa a zuciyarka, saboda in ka faɗa a bayyane, malamai suka ce wancan mutum yana iya zama masa illa. Misali, mutum ne bai da lafiya, yana cikin wahala. Ai, abinda manzon Allah ya faɗa kenan, inda za ka yi ma Allah godiya bai jarabce ka da irin ciwon shi ba, to Allah ko zai raba ka da wannan ciwo har ƙarshen rayuwarka. Ba shakka hadisin manzon Allah ya faɗi wannan. To kaga in za ka yi wannan addu'a, yau ba za ka faɗa a gaban shi ba, sai ka yi a zuciyarka. To annabi ya ce idan kana da wannan halin, Allah zai rubuta kai sabirun shakirun ne a wurinsa. Wa man nazara fi dinihi, da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu, mutumin da ta gefen addini kuma yana dubawa ne ila man huwa fawqahu, waye ya fi shi, faqtada bihi, saboda ya kwaikwayi wannan. Kaga kenan, ta gefen duniya ka rika duba wanda ka fi, ta gefen addini ka rika duba wanda ya fi ka, wanda ya fi ka, kai koyi da shi, kai gasa da shi. Waɗannan halaye guda biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da su, to wallahi ka tsira daga jarabawa duniya gaba ɗayanta. Allah ka samu iya dacewa. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma man nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, wanda ta gefen duniya yake duba wanda ya fi, fa asifa ala ma fatahu, zai ta takaicin abin da ya rasa, zai ta takaici. Ka rika duba waye ya fi ka ta gefen duniya, to bakin ciki zai kashe ka, domin waɗanda suka fi ka suna nan da ɗimbin yawa. Yanzu wane, mu ne muka yi firamare da shi, yanzu gashi abin da ya zama ni ina nan. To da ka sa wannan tunanin, wallahi mutuwa ta zo maka, saboda ba za ka kama shi ba. Allah ya riga ya ɗaga shi, ya ce fa innahu la yuktabu shakiran wala sabiran, ba za a rubuta shi a matsayin mai godiyan ba, kuma ba za a rubuta shi a matsayin mai hakurin ba. Wannan hadisin Amru Abdullah bin Amr bin al-Asi, wanda Ibn Hajar ya bada misali da shi. Hadisin yana da isnadinsa yana da rauni, yana da Ibn Tirmidhi, hadisin 2512. Ibn Hajar ya kawo shi a matsayin ash-shahidu, a matsayin dalili wanda ke zama shaida game da abubuwan da suka zo a hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda. To wannan dalili na farko kenan, matakin farko da zai sa ka iya gode ma Allah shine kirga ni'iman Allah. To sai kawo mana dalili na biyu akan abin da ya gabatar, mu karanta. Wa qawluhu ta'ala, cewar Allah maɗaukaki, wa in ta'uddu ni'matallah, wannan yazo a suratul Nahl aya ta 18. Wa in ta'uddu ni'matallah, da za ku kirga ni'imomin Allah, la tuhsuha, ba za ku iya kididdige su ba. Ai, magana ta ƙare. Kaga dama abinda manzon Allah ya faɗa mana, indai muna son mu zama masu godiya ga Allah, mu dubi namu ni'imar da Allah ya mana. To ga abinda Allah ya faɗa, duk irin talaucin da kake ciki, duk irin jinyar da kake fama da ita, duk wata damuwar da ta same ka a rayuwa, da za ka aje su, ka zauna kirga me Allah ya mun. Allah ya ce har ka mutu ba za ka kididdige ba. Kaga kenan abinda ma aka jaraba ka da shi, ɗan kaɗan ne. Ba mamaki kana da lafiyar, illa dai kuɗi ne baka samu ba. Shi kenan baka samu kuɗi ba. To ka aje batun kuɗi kurum, ka zauna kirga ni'imar da Allah ya maka. Bai baka kuɗi ba ko? Shi ɗin ma ba mamaki ya baka, don ayyau da safe ka karya ko? Ai, ko da a ce dai 500 ka samu, ai dai Allah ya baka. mai yiwuwa bai baka da yawa yanda kake so ba, amma dai bai hana ba don kuwa da ka kwana da yunwa. To ka kirgama ni'imar da Allah ya baka. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tuhsuha, har abada ba za ku kididdige su ba. Allah ka samu iya godiya gare ka. Kuma wannan ayar ta zo guri biyu a cikin Alkur'ani. Kaga nan suratul Nahl aya ta 18, sannan tana suratul Ibrahim aya ta 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, Allah ya ba ku duk abin da kuka roke shi. Sai ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, da za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku kididdige ba. Nan kuma sai Allah ya ce innal insana la zalumun kaffar, dan adam mai yawan zalunci ne, dan adam mai yawan butulci ne. Allah ka raba mu da wannan hali. Wato waɗannan ayoyi guda biyu kaga duk sun zo da tsari iri ɗaya, sai suka tabbatar mana da balaga ta Alkur'ani, wanda yana cikin dalilai da suke nuna maka Alkur'ani ya fi ƙarfin dan adam ya tsara shi. Wallahi Alkur'ani maganar Allah ne. Yanda Allah ya tsara Alkur'ani, an tsara shi da ilimi wanda kullum bayyana yake ga ‘yan adam. Akwai ilimin da wallahi da ba a san shi ba ma game da Alkur'ani, saboda ilimin da ke cikin Alkur'ani ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu kaman waɗannan ayoyin guda biyu, akwai malamin da ake kiran sa Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, Al-Imam Az-Zarkashi wani babban malami sananne a tarihi, masanin Alkur'ani, shekararsa 653 rabonsa da duniya. Yana da littafai da yawa, daga ciki akwai Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Littafin Al-Burhan ya shafi ilimin Alkur'ani. Akwai waɗanda suka rubuta ire-iren waɗannan littafai kamar Al-Imam Suyuti, Al-Imam Zarqani. Akwai littafan da yawa, amma nashi ya fi daɗewa, Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Ya dinga bayani game da ilimin Alkur'ani, yana mujallar na farko shafin 177. Ya ce min badi'i hada nau'i ikhtilaful fasilataini, maganganu biyu ne. Allah ya yi maganganu guda biyu, na ɗaya ya aje ta a suratul Nahl, na ɗaya ya aje ta a suratul Ibrahim, kuma maganganun iri ɗaya, amma ƙarshensu ba ɗaya ba. Ƙarshen ba ɗaya ba ne. Wannan aya ta suratul Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ne Allah ya ce inna allaha lagafurur rahim, inna allaha lagafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jinƙai ne. Wancan ayar ta suratul Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar, kaga waccan ayan akwai zafi, wannan ayan kuma akwai sanyi, kuma duk suna magana akan ni'imar Allah. Sai ya ce wannan yana daga nau'in balaga da aka samu ta Alkur'ani. Ya ce dan in ka dubi ayoyin Al-Muhaddisu anhu wahidun, abubuwa abu ɗaya ne Allah yake magana a kai, li nuqtatil latifa wa zalika awwalul aya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, haka Allah ya faɗa a kowace aya. Shine sai ya ɗauko bayanin wani malami ana kiransa Nasiruddin ibn al-Munir a tafsirinsa game da wannan ayar. Ya ce kamar Allah yana faɗa ne, yanzu kamar in ka dubi wannan aya ta suratul Nahl, inda za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku kididdige ba. Sai Allah maɗaukaki ya ce inna allaha lagafurur rahim, lalle Allah mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jin ƙai ne. Ka ji ƙarshen wannan aya. A wancan fa, inda za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku kididdige ba, innal insana, lalle ɗan adam, la zalumun, mai yawan zalunci ne, kaffarun, mai yawan butulci. Kaga kowace sai zama yanda Allah ya cika ta daban ne, wanda shine Ibn Kathir yake cewa abinda Allah yake faɗa, da a ce kai ɗan adam aikin da Allah ya ɗora maka shine ka kirga ni'iman da ya maka, ka ce na gode, shikenan kawai a duniya. ka kirga Allah kamin kaza nagode kamin kaza nagode kamin har ka mutu iyakan aikin ka kenan. Allah ya ce inda wannan aikin kadai zai bar ma dan adam wallahi mutun zai mutu bai gama godewar ba, kaga kenan zai tashi a lahira akwai rara na aikin da bai cika ba, don haka sai Allah ya mar azaba. Allah ya samu gadi. A ce ka zauna godiyar kuro, ka daina wai sallah da zikiri da komai, Allah kamin kaza nagode kamin kaza nagode har ta mutu ba za ka gama godiyar ba. To kuma inda wannan ne ibadar kadai da makomar ka wuta ne, saboda kuwa da ba abinda zai hana Allah bai maka azaba ba. To sai Allah ya ce inna Allaha lagafurun rahimun, a ƙarshe kenan a suratu Ibrahim, a suratu Nahl, Allah ya ce Allah mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jinƙai ne. Wato ya maka ni'imar yanda ba za ka iya kirga ta ba ko ba za ka iya godiyan ba, sai ya ce ya gafarta saura, amma dai ka yi godiyar gwargwadon hali abinda ka iya, ka dai san cewa ya maka ni'imar da har ka mutu ba za ka iya kirga su ba. Wannan shine abinda Allah yake so da kai. Idan ka ce na gode ma kaɗan, sauran kuma sai Allah ya ce to na yafe, a lahira sai ya ƙara maka ni'imar da tafi na duniya. Ka je da ya ƙarasa wancan aya. Wannan kuma sai Allah ya ce innal insana lazalumun kafar. To shi malamin nan ya ce fa hasala laka inda ahadihima wasfani, kaga an samu sifofi guda biyu, kaunuka zaluman wa kaunuka kafaran. Kai dan adam mai yawan zalunci ne, kai dan adam mai yawan butulci ne. Shi Allah fa da ya ni'ima inda i'ta'iha wasfani, sifofinsa guda biyu ne, gafurun rahimun. Wato kamar Allah yana cewa idan kai mai butulci ne, kai azzalimi ne, to duk abin da za ka yi ka jira za ka tarar da mai gafara mai jin kai. Kaga kenan Allah ba kamar ka bane. Idan dan adam ya zama mai butulci, dan adam ya zama azzalimi, to Allah ko mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jin kai ne. Uqabilu zulmaka bi gufrani, zan karbi zaluncinka da gafara idan dai ka nemi gafara din. Wa kufruka bi rahmati, idan kafir cewa kai butulci ni kuma sai in ƙara maka wata ni'imar a ranar tashin kiyama. Fala uqabilu tafsiraka bi tawfiri wala ujazi jafa'aka illa bil wafa'i, duk wauta da dan adam zai yi da rashin godiya ga Allah baya sa Allah ya daina bashi ni'imarsa. Shine sai ya ce in ka dubi suratu Ibrahim, ita sura ce gaba ɗaya da Allah ya ware ta fi wasfil insan wa ma jibila alai. Suratu Ibrahim tana karantar da mu halin dan adam da irin abin da Allah ya gina dan adam a kai da irin halayen da Allah ya ɗora dan adam a kai. Amma idan ka dubi suratun Nahl, ita kuma sai zama akasi, Allah yana siffanta ni'imomin da ya ma ɗan adam da dalilai da suke nuna ma ɗan adam ya kamata ya bauta ma Allah. Wato dalilai wadanda suke tabbatar da uluhiyar Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa kowace sura sai ta zo da tsarin ta daban. To kuma wannan aya tana nuna maka ne akwai Allah, tana nuna maka akwai Allah, tunda yake ba za ma ka iya kirga ni'imomin Allah ba. Yana daga cikin abin da al-Imam Yaqub bin Ibrahim al-Kufi, ana kiransa Abu Yusuf, ya fi shahara da wannan suna Abu Yusuf, indai ka ji malamin fiqh an ce Abu Yusuf a tarihi shi kadai ne, kuma ana ce masa al-Qadi al-Qudat, al-Qalin al-Qalai, masani ne ba na wasa ba. Yana ma cikin jikokin sahabin Annabi Muhammad da ake kira Sa'ad bin Bujair, wanda an haife shi bayan rasuwar manzon Allah da shekara 100. Kaga tsakaninsa da Annabi babu yawa. Kuma idan ana maganan almajiran al-Imam Abu Hanifa, to ba shakka yana daga cikin mafi girma, ba ma ciki ba, shine mafi girman almajiran al-Imam Abu Hanifa, saboda sai da ya makale mar tsawon shekara 17. baya rabuwa da shi sai da ya samu karatu gurinsa. Kuma in kana maganar almajiransa, to su ne mafi girman masana hadisi da aka yi, irin su Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad, duk ɗalibansa ne. To shi wannan malami Abu Yusuf, Allah ya masa rahama, wanda an ce ya kai shekara 96 kafin ya rasu, Allah ya ba shi tsawon rai ga kuma ilimi ga hidima ga addini. Zaka ga tarjamasa littafin Siyaru A'lamin Nubala na Imam Az-Zahabi, mujallal na 8 shafi 837. Al-Imam Abu Yusuf ya ce, inna Allah azza wa jalla khalaqaka, Allah shi ya halicce ka. Wata yana magana da ni da kai, yana magana da mu. Allah shi ya halicce ka. To da Allah ya halicce ka, ja'ala fika alatin, sai ya saka maka wasu injina a harshenmu na yau. Wato Allah ya saka maka injin a jikinka waɗanda suke aiki. Abubuwan da suke aiki a jikinka, wanda ko a yanzu likitoci, masana ilimin likitoci sun faɗa, sun tabbatar injin da ke aiki a jikin ɗan adam guda 79. Idan abinda ake nufi da injin, dan kamar a zamanin Abu Yusuf shi yana kiran su al'alatu, amma a yanzu ana kiran su organs, abinda ake ce ma organ, wasu injina ne kowane da irin aikin da yake a jikin ɗan adam. To idan da zaka kirga su, kowane mutum yana da guda 79. Shine al-Imam Abu Yusuf ya ce, ka gaya min sakan guda da ka iya sanin yanda injin ɗaya yake aiki. Akwai shi? Babu wanda ya sani. Injina guda 79 suna aiki a jikinka, gaya min wanda ya san lokacin da injin ɗaya yake aiki. Ya ce, a jaza ba'abu jawarihika an ba'abin, kuma waɗannan injinan Allah ya baka tun daga ran da ka fito duniya, tun daga ranar da aka haife ka, waɗannan injinan aiki suke. Sai ya ce, wa huwa yanquluka azza wa jalla min an halin ila halin. In ka lura, sai Allah da kansa ba injin ɗin ba, injinan ba sa wannan aikin, amma Allah yake daɗa gudanar da injinan, yana gyaransu. Saboda ka da can kana jinjiri, sai gashi ka fara zama, daga zama sai ka fara rarrafe, daga rarrafe ka fara tafiya. Shin ya aka yi jikinka yake canzawa? Wa yake canza wannan jikin? Kai kake yi? Kai ka san ba kai kake yi ba, babu shakka. To me ke faruwa? Ai waɗannan injinan suke aiki, kuma injinan inda an bar yanda Allah ya ka zo duniya, inda an barka da su, da ba za su kai ka ko'ina ba. Amma sai Allah yana kwaskwarima, yana canza su. Akwai abin da Allah ya ba ma jinjiri, amma da zaran mutum ya bar lokacin rayuwa na yarantaka, sai Allah ya kau da shi, sai ya canza, sai ya kawo wani. Shine al-Imam Abu Yusuf ya ce, yanquluka azza wa jalla an halin ila halin. Allah ya ɗauke ka daga wannan hali ya kai ka wancan hali. Da kana tafiya, kana rarrafe, ka dawo kana tafiya, yanzu an waye gari, yanzu ka zama babban mutum, har ma kana da ƴaƴa da jikoki, har ka yi furfura. Wai shin canjin da ake samu a jikinka kai kake yi? Wannan shi ke nuna maka akwai Allah. Idan ba ka yi, ai akwai mai yi ko? Banza ba zai yi banza ba, babu ko shakka. To shi yasa wannan magana tana da tafan tauhidi da malamai suka yi, kamar kitabu tauhid na Ibn Manda, za ka gani a mujallar na 5 shafi na 305. Ya ce kuma Allah ya yi waɗannan ayyukan da ya gama, sai ya ƙi nuna maka kansa. Don za ka ce, a to ni dai inda akwai Allah, ai da na gan shi, ni ban yarda akwai ba. Sai ce, to bari in yi maganinka. Ja'ala nafsaka alaika hujja. Duk abin da Allah ya yi, ran da yake jikinka, sai Allah ya hana ka gan shi. rai ne a jikinka sai Allah ya hana ka ka ganshi babu shakka kowanne ɗayan mu anan ya san yana da rai kuma mutum koda kafiri ne ya san akwai rai akwai mutuwa shi ya bambanta matacce da rayayye shi ya bambanta matacce da rayayye wannan yana da rai saboda haka yana motsi yana abubuwa amma da an cire rai sai kaga baya iya komi amma inda zaka kawo gawa da mai rai babu bambanci ta jikin su aiko ta jiki ba za ka taba gane bambanci ba shin akwai wanda ya taba ganin ransa kaga babu wanda ya taba ganin rai amma ka yadda akwai rai a jikinka yake ina yadda sai Allah yake to barin hana ka ka ga ranka idan ka ce sai ka ga abu za ka yadda da shi ka taba ganin ranka ba ka taba gani ba amma ka yadda kana da rai ko to sai Allah ya ce ba za ka ga zati na ba a duniya wannan jarabawa ce kuma ga misali an baka in kana da hankali shi yasa Abu Yusuf ya ce ja'ala nafsaka alayka hujja sai Allah ya saka rai da ya baka ya zama hujja a kanka idan ma kana ganin baka yadda da Allah bane saboda baka ganin shi saboda ilimi na kimiyya a yau cai mu traditional science ai akwai ka'idoji da ake yadda da abu duk abinda baka iya tabbatar da shi ba babu shi to gaya min kana da rai ko baka da shi duk ilimin ka na kimiyya ka yadda kana da rai ina da rai nuna min shi ka duba duk ilimin dan adam duk kere-keren da muke da bincike da komi har yau babu dan adam da ya taba nuna mana yadda siffar rai yake shi yasa Allah ya ce yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi وما أوتيت من العلم إلا قليلا ce al'amarin rai na Allah ne Allah ya faɗa ai wannan kalubale ne ga duniya ina masana wanda ke ganin sun yi nisa a ilimin kimiyya ga abinda Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi rai al'amarin Allah ne akwai wanda ya isa ya nuna mana shi a yau kaga alqur'ani ya tabbata gaskiya al'amarin rai na Allah ne har zuwa yau da mara lafiya da likita mutuwa ake ko akwai mai tabbata da wani ya san inda ran yake da yayi kokarin ya dakatar don kar ma ya mutu amma babu yadda za a yi in dai lokaci yayi dole sai an tafi Allah ya sa mu cika da imani to saboda haka yasa Allah ya sa maka waɗannan yace saboda ya tabbatar da hujja a kanka zaka gani a littafin al-hujjat fi bayan al-mahajja wanda yazo a sharhin hadisi na 27 a littafin mun gabatar da bayani akan sa wannan littafin wanda ma masana din sun tabbatar da abubuwan ban tsoro game da halittar dan adam wanda ni'imomin har dan adam ya gama rayuwarsa ba zai taba sanin wasu ba ba za ka iya sani ba inda ake cewa jikin dan adam yana da cell wanda ya kai miliyan 500 wanda ni na karanta wannan ta bayanin wasu masana ilimin kimiyya waɗannan cells da suke jikin dan adam wanda sun kai miliyan 500 a kowane awa 24 Allah yana canza su duk awa 24 Allah yana canzawa kar kai tsammanin jinin jikinka a satin da ya wuce shine yake jikinka har yanzu wallahi ba shi bane canza shi Allah yake wanda ake cewa hatta fatar jikin dan adam na karanta wannan fatar da kake gani ga ta nan a jikinka wallahi ba ita bace a wancan watan da ya wuce domin duk sati biyu sai Allah ya canza amma baka iya sani ma ana maka aiki baka ma sani ba amma zaka iya lura ai zaka ga ka kuje shikenan dai wani lokaci kuma ka duba sai dai tabo a to waye warkar da wannan kar kai tsammani wai sai ka je asibiti ko baka je ba mai iko zai warkar da kai shi yasa al-Imam Razi Allah ya masa rahama wanda yake da tafsirin at-tafsirul kabir shi ma shekara 841 rabuwar sa da duniya al-Imam Razi in ka dubi tafsirin sa yace yana fasara waɗannan ayoyin da muke magana akai yace al-misalu misali daya da zamu baka al-luqmatul wahida in ka butsiru loma daya wannan loma ya litaba'aha fil fami k ka gutsuri loman kafin ka sa a bakinka to ka zauna kai tunanin abu biyu inji al-Imam Razi fanzur ila ma qablaha wa ila ma ba'daha abinda ake so da kai wannan lomar kafin ta zo bakinka me ya faru da ita da me aka yi ta wayayi kai ta tunani ai karshe za a ce to in ma to masara ne masara ce ko masaran ko fa ya akai ai hatsi ne shi kuma ya aka same shi tsuro wayayi ko ba haka ba sai da aka samu ruwan sama yace kai ta lissafi ni'imomin da Allah ya kafin a samu wannan lomar kadai sannan kuma in ka sa a bakinka zuwa fitowar loma ni'ima nawa take wannan ni'ima nawa take jikin wannan shine ake cewa babu wanda ya sai kirga waɗannan ni'imomi saboda in ka dubi yanda Allah ya tsara bakin naka shi kansa sai Allah ya zuba maka haƙora waɗannan haƙora saboda me saboda ka riƙa tauna abin da yake mai tauri kuma in ba dan haƙoran nan ba da za ka samu matsala ta wajen cin abincin to sai Allah ya baka haƙora haƙoran ma aka dinga canza maka lokacin kana yaro dan ƙarami jinjiri bai kamata baka haƙoran ba sai Allah ya hana don inda ya baka haƙora za ka yi ta cutar da mamanka ne in ka samu nonon ta kai ta cizo sai Allah ya hana haƙoran sai Allah ya hana sai da aka kusa yayi sai Allah ya fito da haƙoran guda hudu saboda in ma ta ki yadda ko dan zafin cizon ɗan ta yayi shi ana nan da ka kai lokacin da ya kamata a ce a fara cin abinci sai Allah ya kawo haƙora aka baka amma kafin haƙoran su gama cika sai da aka samu shekaru da yawa lokacin da aka tabbatar ai haɓanka ya kai ya tauna ƙashi to sai aka baka haƙoran sun cika yanzu aka gama ce yana ta fama da duk wani nau'in abinci da nama ne da mai tauri da mai laushi ni'imar haƙori kuɗu-kuru to idan ka ɗauke ni'imar haƙori harshen fa da Allah ya sa a bakinka wannan harshe yake zaƙulo in akwai ƙarfe a cikin abincin zai fito da shi idan da a ce akwai allura a cikin abinci wallahi kaga dai ido baya cikin bakinka amma sai ka gane za ka fito da shi wannan harshen shi yake sauwaƙe maka yanda za ka riƙa juya abincin haƙora suna taunawa idan kuma ka dubi bakin naka in babu yawu ya za a yi abincin wai ya wuce ai taunan ba zai yiwu ba sai Allah yana fitar da yawun wai daga ina yawun yake fitowa wannan ƙudurar Allah ne Allah yana fito da yawun yana kwaɓa abincin sannan sai Allah ya baka maƙogwaro da za ka iya haɗiyewa in ka haɗiye ya faɗa cikin tumbi na taɓa karanta wani bayani wanda journal na science ana cewa yawun ɗan adam ƙwayar halittar da Allah ya zuba a ciki masu hidiman sarrafa abinci sun fi adadin yashin duniya ni na karanta wannan kuma bayani ne na masana kimiyya ƙwayan halitta da ke cikin yawunka waɗanda suke hidima gare ka bayan ƙwayan halittar da suke tumbinka halittu ne waɗanda suke sarrafa abincin to yanzu mun ce jikinka akwai injin guda 79 illa iyaka ka ci abinci da safe da rana da yamma kar ka manta abinda ido yake bukata daban ne abinda ƙwaƙwalwa take bukata daban ne abinda ɓargo yake bukata daban ne wa yake sarrafa wannan ya ware a tumbinka ya aika ma ido nashi ya aika ma ƙwaƙwalwa nashi ya ba ma ɓargo nashi har ma kake iya walwala a duniya wa yake wannan yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha wallahi inda za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku iya ba akwai malamin da yake cewa a rana guda ban san gaskiyar wannan ba dan amma na karanta ba shakka yace fa inna wa tanaffasu fil yawmi wal layla a rana daya kana numfashi 24,000 nafas kana numfashi sau 24 ne ban tabbatar da gaskiyar shi ba to amma malamin ya ce kullu nafasin ni'matan min ai kar ka manta ka ja iska ka fitar ni'ima ce bari ma a yanzu mun sani je ka asibiti ka gani wani an sa shi a oxygen kudin oxygen din kadai da yake sheka ya fitar in an ga mai lissafin abin mamaki ne amma kai Allah ya sauke maka zaka ja iskan ka fitar sau 24 ya ce to yanzu ana son kai ma Allah godiyan numfashi kuro fa idza kana adna ni'matan alai malamin yace ni'ima mafi kankanta wanda Allah ya maka ita ce ni'imar numfashi zaka sheka ta fitar ni'ima ce mai sauki to ita kanta guda 24,024 inda Allah zai ce a kullum ka gode mun sau 24,024 ai kai ka san aiki ya same ka sai malamin yace fa mazannu bima fawqa zalika wa a'zamu min idan numfashi ni'ima ce mafi kankanta to me zatan ka kuma game da ni'imar da tafi numfashi wanda kuma tana nan a tare da mu Allah ka samu iya godiya ga ni'imar ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك